سراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد السند.
لا يفرج كردا بات مغنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموانة فبالجهالة قد خاب هدم داعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموانة فبالجهالة قد خاب هدم داعينا. غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوات تمزقنا وتملأ الجحد الطغمان وغسلينا. غابت مناقبنا واسود حاضرنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعاذنا الله من النار. بهكا ما سررنا كارمك غوديغا الله سبحانه وتعالى mikuwa mikumai wanda cikin ikon sa tare da yardarsa wa kara kasancewa tare da ku a cikin shirin mai albarka shirin rayuwa a barkoyi wanda shiri ne da babban malaminmu Dr. Abdullah Usman Umar gadan kai ke gabatarwa kuma a kowane lokaci muna sa ran karasowar malam. Kafin karasowar malam zan ba mu lambar wayar da za a tuntube mu akan ta da kuma wacce za a turo mana da sako yayin da shirin ya fara yin nisa. Lambar da za a kira mu ita ce 0800 42 08 85 0800 42 08 85. Number turo da sakonni kuma ita ce 0800 66 0800 66 0800 66 0800 65. Ashirin mu da ya gabata malam ya mana bayani akan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lubaba bin Abdul Mundhir wanda yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke garin Madina. Mun fara tarihin sa kuma a satin da wuce malam ya karkare mana abin da ya shafi wannan sahabin Abu Lubaba bin Abdul Mundhir wanda dewa daga cikin mu ba da ban wannan shirin ba bamu san akwai wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abu Lubaba ba. Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka ji yadda zan mana a taƙaice abubuwan da malam ya yi mana bayani a satin da ya gabata da wancan satin da muka fara yi akan wannan babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin abubuwansa na daraja da yake da su a cikin wannan addinin namu na musulunci shine yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci Lailatul Aqaba, wanda Lailatul Aqaba wani dare ne wanda sahabbai suke alfahari da shi duk wani sahabi da ya samu yana ɗaya daga cikin sahabban da suka halarci wannan daren suna alfahari suna kirga shi a cikin abubuwa na daraja na martaba da Allah subhanahu wataala ya fifita mutun da shi kuma wani dare ne da aka zauna aka kulla yarjejeniya ta marawa addinin musulunci baya wanda mutanen Madina sune suka taru a wani waje tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna suna tare da shi 100 bisa 100 durrumbi duk wahala kuma za su taimaka masa a duk lokacin da yake buƙatar wannan neman taimakon za mu ji har ma Ka'ab bin Malik lokacin da yake bada kisarsa bayan ya riga ya makance yana ba wa ɗansa Abdullahi labarin irin cewa duk ya kunkunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya halatta in banda yakin Badar da kuma yakin Tabuka wanda yakin Badar shine yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yakin Tabuka kuma shine yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a ƙarshe to wannan yakunan guda biyu sune yakin da Ka'ab bin Malik bai samu dama halatta ba amma yake ga waɗansa cewa duk da haka ya samu dama halatta wannan daren Lailatul Aqba wanda baya fatan a ce an canja mai ya koma ya halatta yakin Badar maimakon Lailatul Aqba Ka'ab bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa duk da cewa a bakin mutane an fi sanin yakin Badar duk wanda zaka je yana zance ne akan yakin Badar duba da irin abinda Allah subhanahu wataala ya tanadarwa waɗanda suka halatta yakin Badar cewa kuma me mutum zai aikata in dai ya halatta yakin Badar Allah subhanahu wataala ya riga ya yafe masa zunubansa kuma Allah ya musu alƙawari na aljanna amma Ka'ab yace tabbas shi dai abuyansa yana ganin Lailatul Aqba ta fi daraja sama da yakin Badar duk da dai kamar yadda na faɗa yakin Badar an fa ambatansa a wajen jama'a to wannan sahabi ne daraja Abu Lubaba bin Abdul Mundir yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan Lailatul Aqba din ya halarci daren da shi aka yi alƙawari aka yi duk abubuwan da aka yi a wannan daren tare da shi aka yi kuma ɗaya daga cikin martabarsa da darajarsa yana cikin waɗanda suka himmata wajen tafiya yakin Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya gaya mana ya shirya shi ma ya tafi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin aje yakin Badar bayan ya samu ya halarci Lailatul Aqba din sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi yace ya zauna a garin Madina ya zamanto shi ne wanda zai kula da garin Madina har malam ya kara mana gani sosai akan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi ya aminta da shi har ya bashi rukun garin Madina gabaki daya bacin annabi ya fita ya zamanto shine shugaba wanda yake wakiltar annabi kuma idan ban manta ba mun san cewa waɗanda ba su samu damar halitta ba da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina Usman bin Affan yana garin kuma mun san sayyidina Usman ya fi Abu Lubaba daraja da matsayi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi ya zabi Abu Lubaba a matsayin wanda shine zai wakilce shi a garin Madina wannan yana ɗaya daga cikin daraja da martaba ta wannan sahabi wanda muka ji a satin da ya wuce wanda Allah subhanahu wataala ya fifita shi da wannan matsayin da daraja wanda ba kowa ne yake samun irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya wakilta shi ba an samu su sahabbai dewa inda in annabi ya fita irin su Abdullahi bin Ummi Maktum irin su Ali bin Abi Talib wanda a yakin Badar a yakin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi ya zamanto shine zai kula da garin Madina bai samu shi ma ya halarci wannan yakin ba to akwai irin su dewa inda annabi in zai fita yake sa su su zamanto su ne masu kula da garin Madina kamar yadda aka yi wannan babban sahabi Abu Lubaba bin Abdul Mundir Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda bale mana bayani sosai akan rukun amana yadda wannan zamanin za ka ga amana ta yi karanci mutane sun zamanto kowa yana tsoron kowa shugaba yana tsoron wanda yake shugabanta wanda yake shugabanta yana tsoron shugabansa
wanda yake shugaba a wajen kasuwanci yana tsoron yaron sa haka shi ma yaron yana tsoron shugaban nasa haka dai amana ta zamanto amma Allah subhanahu wataala ya taimaki wannan babban sahabi yadda malai mana bayani wannan sahabi Abul Baba bin Abdul Munzir annabi ya aminta da shi har ya sa shi zamanto shine wanda zai halifance shi ko zai wakilce shi a cikin garin Madina a dan takaitaccen bayanin da nake yi Allah subhanahu wataala yi wa malamin namu karasuwa muna wa malam barka da zuwa Dr. Abdullah Usman Umar kadan daya malam barka da zuwa malam kafin da wuce kamar yadda muka dan tattauna da masu sauraro a yanzu mun an yi wani bayani ne akan sahabi Abul Baba bin Abdul Munzir wannan satin ban san a ina za mu dora ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mulkin sarki da ya kara hada fuskokin mu da kunnuwan mu a wannan rana mai tarin albarka kuma a wannan lokaci mai albarka dan tattaunawa akan ɗaya daga cikin manya-manyan bayin Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yau zamu tashi ne akan shi din dai Ka'ab bin Malik wato Ka'ab bin Malik shine sahabin mu ne wanda a satin da wuce mun tattauna akan Abul Baba ibn Abdul Munzir shi wannan bawan Allah Ka'ab ibn Malik nasabarsa kakansa shine ibn Abi Ka'ab al-Ansari ake cewa Ka'ab ibn Malik ibn Abi Ka'ab al-Ansari al-Khazraji al-Aqabi al-Uhudi mawaƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kun sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin mutane guda uku da Allah ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi musu magana kusan kwana 50 kuma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu Ka'ab ibn Malik yana daga cikin mutane saba'in da suka sha'a wato halacci bayatul aqaba ibn sirin yana faɗa Allah ya masa rahama yace kana shu'ara wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mawaka a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hassan ibn thabit akwai abdullahi ibn rawaha akwai Ka'ab ibn Malik kenan wannan yana cikin mawaƙa na annabi alaihi salatu wassalam to idan na ce mawaƙi na annabi abinda nake nufi shine don ya kamata mutane su fahimta ita waƙa kala-kala ce akwai wacce aka halatta akwai wacce aka haramta duk wanda ka ji an ce ma mawaƙin annabi ne irin su Ka'ab ibn Malik wannan irin su Hassan ibn Thabit irin su Khansa da sauransu suna yin waƙe ne ake cewa
na
waƙe ba waƙa ba waƙe akan ce mana bambanci tsakanin waƙa da waƙe waƙe ne waƙar da ake yin ta ba tare da an surka kiɗa a ciki ba ko rawa mutum ne da Allah ba shi fasaha da basira kamar yadda yanzu ma muna da su ai kaga mutum ya zauna sai ya waƙe abu ya taɓa ɗan mahasin ɗin abun ko kyawawan halin abun ko mutum ko na makamancin wannan sukan yi wa gari waƙa sukan yi wa mutane waƙa sukan yi wata al'umma waƙa sukan mayar da martani akan cin mutunci da aka yi wani ko wasu ko wata al'umma da sauransu to idan mutum zai zauna haka ya shirya waka mai kyau wanda madmun dinta abinda ke cikin ta babu sabon Allah a ciki babu batsa babu ghazal wato maganganu na mata da batsa a ciki ya faɗi gaskiya ya faɗi alheri to wannan ba laifi bane dan mutum yayi akwai waka wacce take ana yin ta amma an hada da kada kada a cikin haddarawa
na
to wannan haramun ce kuma ko da annabi aka yi wa ita saboda ya hana yin kida kida kuma haramun ne kida kayan shedan ne almajiran shedan ne suke kida ko da kuma yin nan yana da'awar cewa yana gwarzanta annabi ne ko wasu bayin Allah na kwarai ko yana fadan alkhairi to ba daidai ba ne ko jiya na kan ji wani nake ji a mota na ji wani ana kida sosai yana karanta alkur'ani a ciki
to
kuma waka yake yana karanta addu'o'i a ciki yana karanta kalimatu shahada ana kida sosai ana rangaji wanda wannan akwai su'ul adab akwai rashin ladabi akwai rashin mutunta shari'a akwai rashin jin kunyar Allah a ciki kuma kowane ne yake yi ya kamata ya ji tsoron Allah shi yasa muna da sha'irai suna da kokari Allah ya ba su fasaha Allah ya ba su basira kamata ya yi su kulla alaka da malamai a jiya su jika a rinka yi musu saiti akan
abubuwan da suke
na'am zaga suna tunkar annabi suke gwarzantawa sabon annabi suke gwarzantawa wasu bayin Allah na kware suke gwarzantawa amma sukan yi kuskure akan hanyoyin da suke bi saboda shigar da waɗannan abubuwa na zamani na zamanantar da shi a sa mutane su ji daɗi kuma a saba Allah wanda wata kasidar idan an yi ta wallahi malam dole sai ka kada kaifa dole ka ji jikinka yana kadawa saboda ta sha kida sosai an mata kwalliya da abunan din zamani wanda kuma da zarar an saka wannan kada kadan to sun shiga layin washara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alun shu'ara mawaka makida masu kida da waka zawuna halakakku rakanannu tababbu su suke bin su Allah ce baka gani ba a kowane kwari afkawa suke kuma suna faɗan abin da ba su aikatawa daga cikin sifofin mawaka waɗanda suke ba akan daidai ba suna ƙarya a cikin waƙensu mutum kawai duk inda kan waka ya zo ya fada masa zai iya faɗan kowace kalma kawai don ta dace da karin wakar da yake yi ba tare da yana tunanin shin abin nan da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne mutum zai zo ya waka yara su ɗauka su haddace kaga ka musu ƙarya sun haddace ƙarya mutum zai zo ya waka ya yi kasida a shekara 20 ana jinta ko bayan ka tuba ma watakila daga baya ka zo ka gamu da ibtila'i maganganun ka sun yadu an haddace an kiya yana ta sawa a gidajen rediyo da kafafen yada labarai alhali kuma abin da ka faɗa ba daidai ba ne ko kuma mutum ya zo ya waka ya rinka yi wani zambo ko ya yi waka don ya ci mutuncin wani kaga duk wannan abubuwa ne da suke nuna mana haramcin wannan waka din amma na yi bayani waƙe ba laifi mutum mai basira da fasaha zai iya yin waƙe ko yanzu za a iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi a faɗi kyawawa manaƙib da fada'il na sahabbai a cikin waƙe ko a faɗi gwarzantakan wasu ko a zuga matasa su zamanto mutanen kirki a waƙe wannan duk ba laifi dan an yi amma laifin kada a shigar da cin mutuncin wani kada a shigar da zambo da ainihin wato kage
kada a shigar da harkar mata ko ma hadda mata a ciki. Ga mata sun dauki wanka, sun dauki kwalliya, suna kada kirjin su, suna kada jikin su, ana sakin piano, ana kada gada, kuma duk a ce wai annabi ake yi wa waka. Alhali annabin ne ya ce kar a yi tsiraici, kuma annabin ne ya ce kada a yi kida, annabin ne ya ce kada maza da mata su hadu, annabin ne ya ce ku je ku yi aure. Amma duk an canja abubuwa, kuma an yi magana sai a ce begen annabi ake yi, wanda gaskiya ya kamata mu hadu, mu haɗa kai, mu yi wa junan mu faɗa, mu gyara abin da ke ba daidai ba ne, ba laifi ba ne don ka zamanantar da abu, amma kar ka yadda ƙoƙarin zamanantar da abu ya sa kake ta shari'a, kake ta hakkin Allah. Kuma ko da ƙur'ani kake jawowa, kake waɗannan abubuwan, kaga dai karewa kenan, tufa wannan abin da kai ɗin ba zai hana ya zama laifi ba. Yawwa. So in an ce su Hassan bin Thabit, su Abdullahi bin Rawaha, su Ka'ab bin Malik, su Kansa da sauransu, waɗannan lallai mawaƙan annabi ne sallallahu alaihi wasallama suna faɗin abubuwa na jarantaka a lokacin yaƙi. Sukan faɗi mahasinul Islam, kyawawan ɗabi'u na musulunci, suna gwarzantar da sahabbai in za a je yaƙi, suna faɗin jarantar annabi sallallahu alaihi wasallama, suna mai da martani in an ci mutuncin addini. Babban abin da suka fi shahara mawaƙan nan na annabi sallallahu alaihi wasallama, suna tsaye suna da bakin da ya fi takobi zafi. Su babban abin da suke mai da hankali in an taɓa musulunci su mai da martani. Amma very unfortunate halin da muke ciki yanzu, sha'iranmu ba haka suke ba galibansu. Ga cin mutunci da ake wa addini, ga takula hancin musulunci da ake yi, a ci mutuncin hijabi, a ci mutuncin gemu, a ci mutuncin dangala wando, duk wannan umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallama. A ci mutuncin qur'ani, a ci mutuncin zikiri, a ci mutuncin salatin annabi, a ci mutuncin kasancewar mutum ya zama na kirki, a ci mutuncin ustazai. Amma da wahala ka ji wani sha'iri, ban ce ba sa yi ba gaba ɗayansu, ya shirya waka mai ɗaukan hankali don mai da martani da ba da kariya ga addinin musulunci da kuma karantar wadda annabi ya zo da ita. A ci mutuncin sahabban annabi, a zage su, a tozarta su, a yi musu tsirara, a yi su a dunkule, a ɗauko ɗaya bayan ɗaya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana ɓata su, ana musu sharri, ana faɗin maganganu na ƙarya da maƙiya suka rubuta a kansu. Amma sha'iranmu ba duka ne ma suka faɗa ka suka gane haka ɗin ba. Akwai daidai ku gaskiya da suna ƙoƙari, wanda ba za mu gushe ba, muna musu addu'a. Sha'irai ne na ƙwarai, waɗanda sun yi suna ƙwarai, waɗanda kare annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi. Su in sun buɗe baki ma sun yi waƙa, to za ka ga annabi suke karewa, ko sabon annabi suke karewa, ba sa ma kiran wani ma in ba annabi ba ma. Yawwa. Saboda tsabar kishin annabin da san annabi suna nan daidai, gwargwado Allah musu albarka ya karɓi ya ƙarfafe su. So jama'a, in an ce sha'irin annabi, to ga aikin da sha'irin annabi yake. Ina fatan sha'irai za su yi koyi da su Ka'ab bin Malik, za su yi koyi da Abdullahi bin Rawaha, muna fatan sha'iranmu za su yi koyi da Hassan ibn Thabit. Kuma wani abu mai daɗi malam, duk sha'iri wanda daidai yana danganta kansa ga musulunci, yana cewa shi sha'irin musulunci ne ko sha'irin annabi ne, ya kamata yi karatu. Ya kamata shi ya duk sha'iran nan an san tarihinsu,
da irin waƙoƙin da suka yi annabi,
da irin waƙoƙin da suka yi annabi, da uslubin da suka bi, da kalin salo da suke ɗauka na yi wa annabi waƙan nan. Me yasa sha'iranmu ba za su ɗauko waɗannan su sa su a matsayin tabarau ɗinsu da za su rinƙa yi wa annabi ba? Yanzu a nan gidan sau da yawa za ka ga an zo ana hira da matasa, ana tarihin mawaƙa na duniya arna, ko ba ka bane, a gidajen nan na rediyo. Me yasa ba za a ɗauko Abdullahi bin Rawaha a matsayinsa na sha'irin musulunci, a yi tarihinsa ba?
Na'am.
wani bari ni karbi sakoni daga sashinmu na tallace-tallace.
Ruwaidaka, ruwaidaka falhumum laha ritaju, wa an kathabin yakunu laha infiraju. Alam tara anna tulal layli lamma tanaha hala.
Alhamdulillah, masu sauraro barkanmu da dawowa daga sashinmu na tallace-tallace. Kafin tafiya sashinmu na tallan, malina mana bayani ne akan mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Hassan, su Ka'ab da sauran ragowar mawaƙan da irin kuma darasin da za mu ɗauka mu koya saboda damun amfanin shirin namu kenan, shi yasa masu na shirin rayuwa a barkoyi mu kalli sabon manzon Allah mai koyi da su
sallallahu alaihi wasallam.
Akramaka Allah.
Kamar yadda ne bayani shi ne wannan bawa Allah yana ɗaya daga cikin jigo cikin mawaƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma na yi bayani wani irin waƙa suke wa Annabi alaihi salatu wassalam. Waƙa ta musulunci ta ƙware ba a wuce gona da iri a cikinta. Wata rana wani bawan Allah ya zo yana yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya khairina wa ibn khairina, ya kai mafi alherinmu, ya kai dan mafi alherinmu, ya kai wani, ya kai wani, ya kai wani. Wallahi sai Annabi ya dakatar da shi yake ce da shi kamar huduma ma yake wa mutane, yake ce da mutane ku ji tsoron Allah. La yastahawiyannakum shaytan, kada ku bari shaytan ya rude ku, ko kada ku bari shaytan ya canja muku alqibla, ku faɗi abin da yake na daidai. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, ni bawan Allah ne, kushi bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan gurin saudewa zaka ga ana kokarin ayyabu Annabi ya fada alheri a kan Annabi, amma ana wuce gona da iri akan sha'aninsa. Na'am, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, masoyin Allah ne, duk duniya Allah bai wani dan adam da yake da daraja da kima irin ta Annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama. Mace bata taba tuguna wata yana kuda ta haifa wani dan adam mai daraja da kima da matsayi irin na Annabi Muhammadu ba
sallallahu alaihi wasallam.
Duk cikin annabawa da manzanni tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta, ka Ahmada lam yunsha ko lam yansha wala huwa yunshau, inji mai ishiriniya, ba a taba yin wani abu wani mutum kamar Ahmadu ba
sallallahu alaihi wasallam.
Rasulun ya ce min ba a ismu Ahmad, ismu Ahmad. To amma akwai Allah, akwai manzon Allah duk mai hankali mai tunani ya san cewa Allah yana gaba da Annabi. To zalunci ne, kuskure ne, san zuciya ne mutum ya zo wajen yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya dauki matsayi na Allah, ya dauki rigar Ubangiji ya dora Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zalunci Annabi kuma ya faɗi abin da Annabi baya so. To shi yasa da nake cewa sha'iranmu ya kamata su zamanto masu ilimi suna zuwa makaranta. Akwai wani sha'iri da na yi hira da shi kwanan nan, ya kawo min ziyara, na ji daɗi irin yadda yake gudanar sha'aninsa. Sha'iri ne amma yana da majalisi, yana koyar da karatu. Sha'iri ne amma yana koyar da littattafai su Shama'il Muhammadiyya, su littattafai na addini. To kaga wannan da wahala ka ji karanta a cikin waƙarsa, saboda asali sha'iri ne, ɗalibin ilimi ne, yana da ɗalibai yana karantar da su. Duk lokacin da zai buɗe bakinsa ya faɗi wata magana, to kaga zai aiki da ilimin da ya karanta. To yayin da aka samu sha'iri kuma ɗan duniya ne kawai, baya zuwa makaranta, baya bincike, kuma ya ce zai yi magana a cikin addini, bai je makaranta ba, bai karanta waye Annabin ba, ai ba a sanin manzon Allah sai an karanta a littafi. To ba ai wannan ba, ba ai wannan ba, to ya za a ce za a zo a yabe shi a fita ba tare da an yi barna ba? To daga cikin kurakuran da sha'iranmu suke fadawa akwai jahilci. Wasu yanzu da yawa za ka ga akwai waɗanda suna da ilimin, suna zuwa makarantar bancewa. Idan mutum yana da ilimi ba zai kuskure, amma ya at least
zai zama to kaɗan.
Ga suna maganganu na ɗan ilimi. Yanzu Allah ya ji kansa rahama Rabi Usman Baba da Allah ya mai rasuwa, kaga alhamdulillah ya yi waƙoƙinsa da yawa, ba ina analysis bane ba ina lissafa kokokin sa na daidai da wanda ba na daidai ba amma za ka ji akwai ilimi a cikin abunan din sa za ka ji akwai maganganu na ilimi in ya kawo wani quotation din ya fado ta magana sai ga cikin babban littafi ke samu saboda me daidai gurgudu yayi karatu Allah ya masa rahama to amma sha'iran mu na ƙarshen zamani haka matasa masu tasowa da Allah ya musu basira ya musu baiwa ta waka gaskiya galibin su ba sa zuwa makaranta kuma abu na uku da yafi bada ban tsoro shine an juya sha'anin su da sha'iran san annabin da kaunar annabin yasa suke masa waka kuma idan an gyara musu sukan dauki gyaran to sha'iran yanzu kuma wasu gaskiya harka ce ta neman kudi kawai za a fake da yi wa annabi waka din amma kuma harka ce ta kudi kawai da za a samu me za a samu sannan me za a yi mutane su ji daɗi ya za a yi sauti ya yi daɗi ba su fiye damuwa da content analysis mana bibiyar abinda suke faɗa warwarar abinda suke faɗa me saƙon yake so ya isar ba kowace kalma ta zo wa mutum kawai in dai za ta hau kan kida to zai dora ta ne kawai to wanda wannan ba daidai ba ne muna fatan sha'iranmu insha Allah ta'ala za su gyara na yana da kyau Allah ya taimake ka kana da fasaha da basira da za ka iya faɗan magana mai kyau akan annabi ko akan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma na faɗa fa ba zai yiwu ba sai da ilimi sai an je makaranta in kowa bai je ilimi bai je makaranta ba to la dole sha'iri ya je makaranta in dai zai shi'ir ɗan haka kuma masu yan amshi su ma ya kamata su je makaranta ni ba wannan ina magana ne akan sha'irai na musulunci ba ina magana yan piano yan duniya yan DJ yan waye ba su nake magana ba wanda ya ce shi sha'iri ne har aikan ce shi sha'irin annabi ne ko shi sha'iri ne na musulunci yana danganta kansa ga al-islam in an ji sautinsa to za a ji musulunci ne to gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba bai je makaranta ba da shi da yan amshinsa ga baki da kuma matuƙar mutanen kirki ne za su saurare shi su ji daɗin abin da ya faɗa abin da ya gwarzanta da waye da sauransu to fa akramu kallahu dole ne a samu tasiri na ilimi a ciki idan ba haka ba kuma gaskiya za a samu barna da tadi kuma a rinka zama lafiya da juna a daina gaba amma sai ga sha'iri da sha'iri ba a gamashi suna faɗa da juna
ba a samu haka lokacin sabbai
ke ina san juna suke suna san bin sabit ba san bin sabit wannan Abdullahi bin Rawaha ka Abu bin Malik dan uwa ne sahabbai ne ai masoya juna to amma mu yanzu sai ga ana yin zambo ko ta kila wani ya ga waɗancan sun fi shi mabiya wani ya fi shi mabiya wani ya fi shi karɓuwa wani ya fi shi ƙabuli to sai ga ana jifan juna da maganganu kuma sai ga komai da komai ma mutum an kira shi kawai a je a yi biki ana ɓarna an yi tsiraici mata suna kiɗa suna rawa kana matsayin sha'iri na musulunci an kira ka ka zo ka shiga cikin wannan ƙazantar ai ya kamata ka tsare darajarka sannan ka ga sha'iri na musulunci babu sifar musulunci a tattare da shi amma akwai wanda sha'irai ne zaka ga musuluncin suna danganta kansu sha'irai na musulunci zaka ga da ganin sifar su kaga akwai alamar addini a tattare da su kuma kowa ya sani cewa suna yi iya kokarin su ban ce ba sa kuskure ba za su yi kuskure suna kula da sallah amma yanzu da yawa daga cikin sha'irai sai ka ga an zo ana shi'ir din wani lokacin dab da magariba ma za a fara bugawa
sallah sai ana kira sallah suna abu nan sallah kwarai ba wasu da yawa ma ba za su kashe abin da suke ba ma ko su ba su zo ba ba da dama ya sallah
su addini suke tunda ai begin ya rasulullah yake suna jin cewa addini suke so ana yin sallar magariba ko ana sallar isha'i suna kadawa to kaga wannan ai akwai contradiction akwai tipka da warwara a ciki da shin karo so sha'iri na kwarai da zai koyi da sunan sani bin sabit ya koyi da su Abdullahi bin Rawaha su wannan sahabin na muka abin dan Malik to dole ga yana kula da addini kuma an yi harka da mata ba yadda za a yi a fahimci gaskiyar ka matukar ka shigar da harka da mata a ciki saboda layin mata daban layin ka daban a ciki kuma kamar yadda ake zuwa ana tace fina-finai a ce fim za a yi dan fim zai je a kai a tace to ya kamata sha'iran musulun ka ba malamai rasikhuna fil ilmi wanda sun yi zurfi a cikin ilimi waɗanda suna da an tabbatar da tsoron Allah su da gaskiyar su da istiqamar su wanda za su tsoratar idan an keta dokar Allah to koda gwamnati ba ta yi ba to lalle sha'iri ya zai rinka zuwa yana bijirar da waƙar da zai kafin ya sake ta shiga duniya ga malamai shi sattin ɗazana shi dole ne sha'irai in dai sha'iri ne musulunci ya zama yana da alaƙa da me da malamai ba ru gurguje harkar muke ba amma dole a tsaftace ta sai an samu saniti a cikin ta dole a samu tsarki idan ba haka ba kuma za a zo ana ta yi kuma biyan bukatar ba ta yi ba daga baya bayan shekaru in mutum Allah ya musanni san kwana in ya rinka jin waƙoƙin da ya sai ya zo yadda na sani a kansu wallahi kuma lalle ne a bambanta wannan harka in dai shi'ir na musulunci ne to a bambanta ta da harkar biki da waƙe-waƙe da taro da event center a dauki sha'iri na musulunci a je event center hada mata maza da mata ana kadawa ana rawa ana rangaci ana runguman juna ana wannan muna ya saba shari'a gaskiya ya saba shari'a so ina fatan za a karanta tarihin waɗannan bayin Allah kamar yadda na faɗa idan an gayyaci sha'irai na musulunci sun zo a ba su dama kamar yanzu a ce wani sha'iri a ce tarihin Hassan bin Thabit ya faɗi mu'amalarsa da annabi ya kawo irin waƙoƙin Hassan bin Thabit ya haddace su a haddace ke shirin su ya bayani wannan shi ne yake yake nuna shi lallai zai gaji kakansa ko zai gaji ubansa
mana wasu da yawa wasu ma Hassan bin Thabit wasu sahabi ba ne yana cikin mawaƙan annabi ko Ka'ab bin Malik
to a yi tunda kusan danganta kansa ga musulunci sun ce su shi'irin nan islama suke yi tunda za ga wala Allah ko akwai ambatan ko iyalan gidan annabi ko mata annabi ko shi kansa annabi ai ko dole a karanta ya annabi ya rayu su manya-manyan waɗanda su ne tushe don duk wani wanda zai ce shi sha'irin annabi ne dole ya biyo bayan Hassan bin Thabit ya biyo bayan Ka'ab bin Malik ya biyo bayan waye-waye da sauransu dole ne sai ya yi wannan so ina kira ga 'yan uwan sha'irai Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara ƙwaƙwalwa da tunani to a yi wa abin daren bawon da sai ji sannan kuma lalle ne a rinƙa rubutawa su da magabatanmu yanzu Hassan bin Thabit mun san shi ne da ba don an rubutawa gasa ba Abdullahi bin Rawaha waƙoƙin su za mu iya sani da ba don an rubuta ba to me yasa mu sha'iranmu na yanzu sai ga mutum yana da basira ya zayyano wani abu mai ban ƙaye ina fatan kana fahimta amma Allah ba sa rubutawa haka abin yake tafiya a iska ya bi iska kurin wanda duk wani sha'iri yana so ya bar kundinsa da za a gaje shi na kwari ya zama yana rubuta ko da ka yi shi a waƙe ya shiga duniya to ya zama kana da shi a rubuce na yi hira da wani sha'iri mun tattauna da shi nake ba shi irin wannan shawarwari na ce yanzu dan Allah shaharar da kai ka shahara a garin nan ko a ƙasar nan in an kira ka za ka yi waƙa ko malamin addini zai yi wa'azi ba lallai ne tare jama'a da zaka tara ba to kaga kai ma kai amfani da wannan damar wajen yin da'awa tunda dai an ta tantame ila islam ka danganta kanka zuwa ga musulunci ke shi haka ne mace to idan wannan mutane matasa da suke zuwa suna taruwa don su ganka su dauki hoto tare da kai su dauki sautinka to wani wace manufa kake da shi na cusa musu kyawawan ɗabi'u na musulunci idan ban mali ya yi waƙasa ta duniyanci Michael Jackson ya yi waƙasa ta duniyanci ya shahara a harkar mata a harkar waye a harkar shaye-shaye a harkar mai to kai kuma sha'irin musulunci wacce gudunmawa ka ba wa addininka a cikin waƙe-waƙenka shiru ana yin abun amma ba manufa to kana rubutawa kana da yanzu rubutu wajen ya ce ba ya rubuta ce to dole a ci abin da Allah yake baka kuwa baka na dama ka samar da wani sakatare za ka ɗauki kuɗi kana biyan sa yana rubuce ma kana gyara watakila a mai da su littafi wata ran so nan dai shi ne shawarar da muke son ba wa 'yan uwan sha'irai wanda ya kamata matukar za su yi koyi da waɗannan magabata to su yi abinsu a kan ƙa'ida su zamanantar da shi amma kada ya saba shari'a lallai annabi ba ya san kiɗa kuma lallai annabi bai yarda da kiɗa ba so a san dabarar da za a yi sauti ya yi daɗi akwai anashid islamiyya nashid ne waƙe ne na musulunci za ka ji alhamdulillah za ka ji daɗin da ake so a ji daɗin amma ba kiɗa a ciki ba harkar mata a ciki so muna fatan Allah ya gyara mana
amin suma abi
manzo Allah yana fada a cikin hadisi da malamai suka ruwaito kamar yadda Abdurrahman ibn Ka'ab dan gidan Ka'ab dan Malik ya ruwaito daga babansa yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قد أنزل الله في القرآن عفوا قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل حقيقة أنزل الله في القرآن الله يسوك أشكال القرآن إرم أبن يسوك دنغني دمواق مواقع سي من ذا الله يكشي ونعم للي مجاهدي مجهاد النبي أنبشي مواقي شائري da matsayin mai jihadi yace mujahidun bi sayfihi wa lisanihi innal mujahida mujahidun bi sayfihi wa lisanihi lalle mai jihadi shine mai jihadi da takobinsa da harshen sa yace na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa wadannan shu'ara wadannan mawaka jihadin da suke da harshen su kamar suna harban abokanan gaba ne da kibiyoyi so da yawa za a zo a ci mutuncin annabi ko a ci mutuncin musulunci manzo Allah ce ina Hassan bin Thabit gashi nan ce ka je ka mayar musu martani of jihum wa ruhul quds ma'ak me dawa kafiran nan martani yi amfani da harshen ka ba ashar ba zayi ka mayar musu da martani mala'ika jibril yana tare da kai shine ruhul quds ma'ak so ashe idan har sha'iri ya kai sha'iri to ya kamata ya koyi da Hassan bin Thabit da yake mai da martani an taba addini amma mu yau gashi nan me ba a yi na cin mutuncin addini na wulakantar da musulunci da musulmai wulakantar da mata wulakantar da tamassuk yanzu yau Allah ya yi mu akwai lokacin da in mace ta sa hijabi ta je wallahi an wulakanta ta laifin ta kawai dan musulmani to ina mawakan mu ina sha'iran mu waƙoƙin da kuke yadawa a gidajen radio da kafafen yada labarai me yasa ba za ku faɗi kyawawan ɗabi'u da muhimmancin hijabi ga ƴan mata musulmi su rinƙa sa hijabi ba amma har ana neman a mai da abinda Allah ya ce ai abinda annabi ya ce ai ana so a mai da shi mai ya zama wani bakon abu kuma ana so a haramta wa mutane ƙarfi da yaji yanzu wata baiwa Allah likita ce ta gaya mun ta yi karatu a kasar wadda ce karatu na santa kullum tana rufe jikinta alhamdulillah da hijabi bayan ta za a kaga ta kare mutuncinta ta ce wallahi wata rana mallam da naje Abuja naje ina sauka a hotel da naje ai sai aka gayyato sojoji ai ta ce ba fa hijabi na sa ina jan kasa ba dogon riga ce da lafiya na sa irin tarha din nan na rufe dai fuskanta da safar hannu da gaba ta ce wallahi sai ga sojoji kawai ga jami'an tsaro ana ta kewaye gurin sai wani ya zo ya same ni ya ce baiwar Allah na sani kin yi kokari ki kare mutuncinki amma fa kin ga wannan al'amari fa ya canja ma'ana kin ga waɗannan jami'an da tsaro da suke abin nan ki ake gani an kula da ɗakin ki an ga da wa kike magana an ga waye da sauransu ina ba ki shawara ki je ki canja wannan kaya ta ce mallam naga bala'i naga tashin hankali dole na fita na koma ɗaki na je na canja kaya na fito sai da suka watsi ka duba mallam a ƙasar musulmi a Najeriya an kai ga wani wurin in mace ta sa sutura ta musulunci hatta kai ga za a nemo jami'an tsaro ana binta ana tuhumanta ko na makamancin wannan za mu ci gaba da magana akan harkar sha'irai dinnan da kuma abin da shi wannan Hassan bin Thabit ya yi insha Allah na san ko akwai tambayoyi ko akwai wani tsokaci insha Allah zan dakata nan insha Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam duk da lokaci ya kure akwai tambayar da muka kwana akan ta satin da ya wuce wanda suke take magana akan matsalar ma'aurata hatta janyo ana yin chatting wanda bai kamata a ce an yi ba an fara bayani lokaci ya kure
gaskiya ne wata yar uwa ta da yayi kowa mallan takarda cewa kamar mijinta baya kulawa da ita
haka ne
bai da lokacin ta kuma ta dan nemi hakkinta kuma abin ya nemi ya jawo tashin hankali gaskiya ne daga cikin musibar da take damun wannan al'umma a yau musamman mazaje sai wanda Allah ya kubutar gaskiya ba sa bawa mata lokutan su magana ta Allah kaga wannan wayar da kake gani wallahi mala in ba sa'a muka ci ba da yawa akwai wanda wayar su za ta kai su jahannama Allah ke yi ana kallon abin da bai kamata a kalla ba ana shiga hakkin yaya da waya ana shiga hakkin iyali da yawa da waya yanzu misali mutum matarsa za ta zauna tun da safe karfe 7 ta shirya shi ya tafi office tana begensa ta shirya yara ta musu komai ta zauna ta yi wanka mallam duk mace da ta sani in Allah ya sa da a cikin mata 100 zaka samu 80 ko 90 in dai mijinta zai dawo sai ta yi shiri dan shi haka Allah ya yi dabi'ar su ginin jikin su ne ba za su yin wani abu sabanin haka ba sai dai shedanci ne wasu daga cikin su sai ta yi wanka ta gyara dakinta ta gyara wurinta ta fesa turare ta gyara inda mai gidanta zai zauna
an sa turaren wuta
an sa turaren wuta an yi kulliya dan shi kullun ne ba sa gajiya wallahi amma abu mamaki wallahi malam mutum yana dawowa wallahi wayarsa ita ce matarsa wayarsa ita ce matarsa za ta zauna ta yi tagumi wannan ko ba ta tambaya ba ni na sani na san da wannan kisa-kisan da yawa ta yi tagumi akwai matar da take cewa wallahi ban da zaman lafiya sai na dauke wayar ta sa saboda ba ya da lokaci na wani fa wallahi malam wayar tana hannunsa sai dai ya fadi yana bacci gingadi sai dai wayar ta fadi abinda ake so ka dawo gida ka zauna da iyalinka ku kusanci juna ku yi hira ka yayi mata damuwa kai fa ka fita ka je ka yi harkar ka kai kana ita kuma tana zaune a gidan nan shekara da shekaru guri daya yanzu kai yanzu anan a ce kullun zaka ta zama anan kullun da safe da rana da daddare tana guri babu takurawa
akwai cikakken
takura shi yasa shari'ar musulunci tace namiji ya rinka zuwa yana dauke mata su kewa amma yanzu moyoyin mu su ne matan mu billahi alazim wata wayar mijinta wallahi tallahi ta fi mata kishiya illa a cikin wayan nan zai bude ya gama ta da yake so ya gama ta sa ba ta da kyau a turo masa wata mai kyau ya gani ya dauke cewa da ita wata kila ma yi magana da ita mallan har matan aure akwai wanda suke kira suna chatin da mata aure to bai da lokacin ta bacci zai kwanta ya ta baccin sa kuma in ya tashi ya hauta da zagi abinda matan nan ta faɗa gaskiya ne wanda kuma an shiga hakkinta kuma ba laifi tai ba idan ta nemi hakkinta ta hanyar da ta dace wallahi ni bai dan dai na san ba zai yiwu bane ba kar a ce ka hada rikici da sai in ce wallahi duk matar da mijinta ya dawo yana chatin din nan bai kula ta ba ta karbe waya amma dai ba zan fada ba dan kar a ce na hada bala Allah wallahi ana shiga hakki fiye da yanda kake tsammani wallahi mallam so har yanzu dai fatuwa dai bata gama amsuwa ba dan ina da misalai da nake so zan bayar saboda wannan babin Allah yana bukatar bari in Allah ya sa mun zo lokaci sati mai zuwa bari mu gani sai mu rage lokacin a wadace dan mu fito da abubuwan fili kuma a bawa matan dama su kira ka sha mamaki yanzu inda zaka daga waya ka bawa mata dama su maka bayani akan abinda azabar da mazajen su suke musu a gidajen su akan harkar wayan nan wallahi ka zubar da hawaye mallam Allah ya rahalin mu
amin subhanallah
yanzu shi in shine zai ganta tana chatin da wani ai auren ta ya mutu
gaskiya
sai ya ja ta a kasa wallahi
gaskiya
Allah ya rahama mana halin mu
amin subhanallah
wa alaikum assalam
masoro mun kara daukan bashi sai in Allah ya kai mu dare da lafiya sati ne zuwa ga mu dora amma da shi babban malamin namu Dr. Abdullah Usman Umar Kadankaya tare da shugaban shirye-shirye Asma'u Sheikh Mama Safna da shugaban tashar Ahmad Garzali Yakubu Nafisa Isa Adam ta sadan da ku ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assara
ya